This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Ma'azi ce tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki muke sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Lahadi 11 ga watan Agustan 2024. Bayan Aisha labaran duniya zamu gabatar muku da shirin kallabi inda a yau shirin zai dora ne akan dalilan da ke sabbaba mutuwar aure. Amma kafin nan Hafiz zai fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftar yau ƙasa wani babban wurin zubar da shara a Kampala, babban birnin ƙasar Uganda ya ƙaru zuwa 13, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau Lahadi, yayin da jami'ai masu aikin ceto ke ci gaba da tono waɗanda suka tsira. Bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a makonnin baya-bayan nan, wani tilin shara daga wurin zubar da shara ɗaya tilo ya fashe da yammacin ranar Juma'a da ta wuce, inda ta farfasa tare da binne gidaje a gefen wurin yayin da mazauna gidajen ke bacci. A ranar Asabar, hukumar da ke kula da birnin Kampala ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 8. Sabbin bayanai da muke da su shine mutane 13 sun mutu, amma ana ci gaba da aikin ceto, in ji kakakin 'yan sanda Patrick Onyango. Yau Lahadi an rantsar da shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a kan karagar mulki a wa'adin shekaru 5 bayan gagarumar nasarar da ya yi a zaben da aka gudanar a watan da ya wuce, inda ya tsawaita wa'adinsa a kan karagar mulki na shekaru 25. Tsohon madugun 'yan tawaye mai shekaru 66 da haihuwa ya lashe zaben watan Yuli da kashi 99.18 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, bayan da aka hana wasu 'yan takara 8 ciki har da masu sukar sa shiga zaben. Kagame ya samu yabo daga shugabannin kasashen yammacin duniya da na Afirka saboda taimakawa wajen kawo ƙarshen kisan kiyashi da aka yi a shekara ta 1994, sannan ya mayar da Rwanda ta zama wurin da ke jan hankalin masu zuba jari da kuma taimako. Amma ana bata sunansa ta hanyar caccaka kan take haƙƙin ɗan adam da murƙushe 'yan adawa da kuma goyon bayan 'yan tawaye a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, sai dai ya musanta dukkan zargin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka yi kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. Umarnin da ranar Lahadi ya shafi yankunan Khan Yunis da kewaye, ciki har da wasu sassan yankin da Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin ƙai, inda sojoji suka ce an harba rokoki. Isra'ila ta sha ba da umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su, inda suka gwabza da 'yan bindigar Falasɗinawa a baya. Mafi yawan al'ummar Gaza mai mutane miliyan 2.4 sun rasa matsugunansu sakamakon yakin da aka kwashe watanni 10 ana yi a lokuta da dama. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗina sun ce harin da aka yi a ranar Asabar ya kashe mutane 80, sai dai sojojin sun yi watsi da adadin, inda suka ce sun yi amfani da nakiyoyi wajen kashe mayaka 19. Kwanaki bayan da Ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar Asabar, inda aka yi kece ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin Rasha a cikin jawabinsa na dare. Cikin dare zuwa wayewar garin ranar Lahadi, wani harin jirgi mara matuƙi na Rasha da makami mai linzami da aka kai Kiev ya kashe mutane 2, ciki har da wani yaro ɗan shekara 4. A Rasha, gwamnan yankin Kursk ya ce mutane 13 suka samu raunuka a lokacin da makamin tsaron sararin samaniyar Rasha ya harbo wani makami mai linzami na Ukraine da ya faɗo kan wani gini. Kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce an masa kutse, kuma yana zargin masu samun goyon bayan Iran da sata da rarraba wasu muhimman takardu na cikin gida. Kwamitin yakin neman zaben bai bayar da takamaiman shaidar da ta nuna da hannun Iran a ciki ba. amma zargin na zuwa ne kwana guda bayan da kamfanin Microsoft ya fitar da rahoton da ke bada cikakken bayani game da yunkurin da jami'an ƙetare ke yi na yin katsalandan a cikin yakin neman zaɓe yin Amurka a 2024. Ya bada misali da wani sashin leken asiri na sojan Iran a watan Yulin da ya wuce ya aika da sakon email zuwa wani babban jami'in yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa daga asusun email din wani tsohon babban mai bada shawara.
Gaidu Muhammad Hafiz Babulli da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci yayi da za ku saurari shirin Kallabi.
Tabangin amiki ba yanzu ma ba Najeriya kadai nake zance kulawa da ba ko kuma in bada shugabanci ba kinga ina shugabancin Burkina Faso ina shugabancin Niger ina shugabancin kuma Democratic Republic of Congo.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Niger. Da rahotanni ke nuni da cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'auratan a lokacin da aka daura musu aure, ƙarfin aljihun ma'aurace, rashin haihuwa, sabani da abokan zama ko sirikai da dai sauransu. Za mu daura kan wannan tattaunawar. Za kuma ku ji wata dama da ke akwai da iyaye mata da dama ba su san da ita ba. A yau, kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da ta jingina aikin asibiti ta koma ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya ta wata hanya daban a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. Ta bayyana alaƙar aikin da take yi da lafiyar al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako yau za mu dora tattaunawar da muka fara makon jiya kan mace-macen aure da ke karuwa kasashe da dama na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Bakin namu iyaye kuma ƴan fafatuka Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana abin da ya sa manyanta tsawon shekaru da ma'aurata suka yi tare da haihuwa da ta shiga tsakaninsu ba sa hana mutuwa aure. To ko menene ke kawo haka? Ga abin da Hajiya Maimuna take cewa.
Ai wannan abin Hajiya a bayyana ma yake.
Na'am.
Kuma wannan abin a gare mu ne Hausa Fulani. Saboda shi ba haushe kullun sai ya baki haushi. Za ki zauna da Bahaushe tun bayi da komai. To da yawa maza ba su da wannan alƙawarin. Ba wai yaban kai ba, mu mata mun fi su riƙe alƙawari.
Haka.
Namiji zai aure ki bai da komai. Kina nan tare da shi har Allah zai azurta ku gaba ɗaya ga arzikin ƴaƴa ga arziki na dukiya. To lokacin da kika dan fara jikinki ya fara ja kamar shekarun ki kenan suka dan miƙa.
Na'am.
Shi kuma a lokacin sai yaga cewa aike tsohuwa ce. Saboda haka shi yanzu yana buƙatan yarinyar mace ne mai jini a jika wacce zai yi kazar-kazar da ita.
Duk da cewa shi ma din ya tsufa kuma ko tun da akila ba yaro bane shi ma. Tare aka tsufa.
Amma kin suna amfani da wannan daman cewa za su shekara 100 a rayuwa kuma za su iya aure a wannan shekarun. Amma kin ga ita mace da ta haura 40 shikenan ta fara sa makanta cewa ita yanzu tana batu ne na kula da iyalinta da sauran abubuwa. In Allah ya sa tana tare da mijin da ta aura, kokarinta kullun Allah ya sa su rufe juna. To amma shi baya hango wannan hangen, yana hango wata wacce ta burge shi a waje. Idan har ya ga ba za ta bashi goyen baya ba, kawai fa ba wani abu za ta yi mai ba, zai ce ne ita yanzu ta tsufa, to kawai bari ya sake ta. Wani malaki ga ya ce ne gashi takarda na sake ki, amma na ware miki ko wancan bangaren ko ga wani gidajen na baki, ki je ki sai.
Shi yake ce ma zaman ƴaƴa ko tana zaman ƴaƴanta?
Haka Bahaushe yake, sai ya ce ka je ka zaura kai zaman ƴaƴa.
To amma ajiyar ya muna banda tsinnan fashinki ba, batun ma a je a zauna a zaman ƴaƴan nan, ba ki ganin ma sai wanda ke da rufin asirin wurin zaman? Wani za ki samu ma ba inda za a je a zaman ƴaƴan dai, za ta tafi ne da ƴaƴan ta je tana wahalan neman. Za ki ga an sa mata sun zama mabarata, yau su ne zuwa wancan wuri neman a taimaka musu su ci da yara. Wani lokacin ma za ki gani ƴaƴan ubansu bai mutu ba, amma dai saboda a samu taimakon za ki ji ana cewa zan ci da marayuna, saboda an sake ta an batta da ƴaƴan.
To mata ne ke ɗaukan nauyin gida. Idan mace yanzu tana so ta zauna lafiya da mijinta, sai dai su yi 50-50. Idan ya kawo wannan, ita ta kawo wancan.
In ba ta da shi fa?
Idan ba ta da shi, yanzu nan za ta zama mara daɗi.
Shi ma yakan kawo a sakin aure kenan?
Yana kawo sakin aure. To wani ma za ki ja ce ke, ni fa kin ishe ni. Ni inda ma ana rabin aure da raba ki biyu zan yi in zauna da rabi, kin ishe ni. To daga nan kawai sai ki ga abin da bai taka kara-kara ba, sai namiji ya ce ke ga takardanki je kiwa gidanku dai, ko ma menene ki je ki ga abin da iyayenki su ma suke yi, ku je can ku karasa. Ya manta da tunanin cewa macen nan ita ce ta haife shi, kuma shi ba zai ji daɗi a yi mana shi ƴaƴan ba. To duk maza sukan manta da irin wannan lokacin, a kwana a tashi wata ran zai zo kan ƴaƴansu.
Yawa, to bari mu je a wannan gabar, bari in koma wajen Malama Salma daga jihar Sokoto. Duk da shi ke ban ma ji Sokotancin a bakinta ba. Wannan in bacin da nake Sokoto ba mai gane ma ba Sokoto ce nake ba gana da ita. Na'am, to Hajiya Salma, me yake kawo ki ga dusar da aka ce an samu rabuwar aure an saki, sai ki ga an fi ganin laifin mata, sai a taba mata laifi, ba a tsayawa kamar yadda bayanin ku ya nuna, ko kuma in ce bayanin da Hajiya Maimuna ya nuna? Za ki samu mazan ba sa son ɗaukar nauyin iyali, wani lokaci sai dai a yi kawo rabi in kawo rabi, wanda ba kowace mace take da rabin da za ta bayar ba misali, wanda kuma kamar yadda bayanin ya nuna shi ma yana haifar da sakin aure. Me yasa al'umma ne da iyaye da 'yan uwa da dangi, wani lokaci ma har da malamai da shugabanni, za ki ga in dai aka ce aure ya mutu, to sai a manna laifin akan mace?
To wannan ya danganta da yake mu mata komai dama yawanci akan daura laifi akan mu ne, saboda idan mutuwar aure ko da kin yi yayaye wani ba ya da mahallin da idan ya sake kin zai ce ga inda zaki raba ki zauna, shi burin shi kawai da yayi sakin ki tattara ki kwashe kayan ki koma gidanku. To idan kuma kin koma gidanku, nan ma fa zama ne za ki yi a ƙarƙashin iyayenki. To su kuma wannan zaman ne ana buƙatan in dai an aurar da ke ki tafi ko me kowai ko yankan jikinki namijin yake yi, ki daure fa ki zaman nan, ba za a lura da yanayin wata wahala ko wata ƙuba yake gayana miki ba, kowane hali kike shiga a gidan ba, kawai dai kake dawo gida ki zauna. Saboda in kin dawo gida kin zauna, akwai society kamar in ce al'umma kallon da za su yi, ai kawai wance ta dawo gida zawarci ba ta zaman aure, ta ƙi zaman aure, ba ta son auren. To duk laifin kawai kin doke ba zawara ce. Daga nan mutane kallon da za su yi miki kenan ke ba ki son zaman aure. Iyayenki kuma wannan maganganun da suke ji daga unguwa yana tashi a kan yansu, su ma ba daɗi za su ji ba, za su baya su ma su ce ai me yasa kika kashe auren kika dawo gida kika zauna. Ba za a la'akari da cewa me kike fuskanta a can gidan mijin naki ba, wani wahalhalu kike sha, kowa burin shi dai ya ce ke ce ba ki zaman aure alhalin wani namijin kuma in aka yi bincike aka ga mata yawa ya aura watakila ma aure sakin amma shi fa bai da laifi ba za a daura mishi laifi ba za ma a iya share wannan aure sakin da yayi ko da mata 20 ya aura kawai dai laifin naki ne kai in kin dawo gida ɗan unguwa ɗan gida ɗan uwa duka me yasa baki zauna ba kuma kai fa ba kai zaka saki kanka ba sakin ka za a yi ba kai kake da ibiyar ba suke da ibiyar amma dai ba za a ce kai ne ka saki kanka ba dole shi ne zai sake ka to in ka dawo gida wannan gaskiya ana yawan samun matsalolin nan sai dai idan al'ummar mai fahimta ne wanda kuma gaskiya 90% in dai aka ji auren ka ya mutu zaki ga maganganu kala kala na tashi
na'am
cewa ba ka aure
kafin mu jingina wannan batu zamuni zai abin da yasa aka fi tsangumin mata idan aure ya mutu da kuma yadda majinzarta ke ganin za a diwa duka ma'aurata hakin su kada ku bari a ba ku labari gida kin taba tunanin ƴaƴanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a kasar waje ba tare da kin kashe ko sifin kobo ba zahiri akwai irin waɗannan damammaki ai rashin sani aka ce kaza ta kwana akan dani da Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon
damar da muka samu a yau ita ce African Union's 6th Regional Youth Volunteer Program 2024 wato cirin aikin sa kai na matasa karkashin kungiyar hadin kan Afirka na shida na Bana wanda za a rufe karban neman shiga wannan shiri a ranar 30 ga watan Agusta wato wannan wata mai ci kenan na 2024 kuma muhimman abubuwan da wanda suka samu damar wannan shiri suke cin gajiyar sa shine samun horo a fannin shugabanci sannan za kuma su samu horo a fannin da mutum ya kware wanda kafin ka shiga wannan shiri dama mai yiwuwa akwai abin da kake yi ko kake so ka yi ko rubutu ko dai wani abu makamancin haka to zai baiwa waɗanda suka ci gajiyar shirin damar hulɗa da ƙwararru da kuma manyan shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka baya ga haka kuma za su samu gogewa akan fannin da suka suke so su kware akai ko kuma fannin da suka kware akai kuma duk wanda yake ya fada cikin rukunin masu shekaru 18 zuwa shekaru 38 ya cika sharadi na farko sannan sharadi na biyu da ake bukata shine ya kasance mutum ya kammala karatun jami'a ko kuma kwaleji a Najeriya inda ko kuma kasashen mu zamu iya cewa polytechnic kuma ya kasance yayi karatun ko a Afirka ne kuma a ina ne dai kasance ya cika wannan sharadi na kammala kwaleji ko kuma jami'a sharadi na gaba shine mutum ya kasance yana da sha'awar kawo sauyi mai ma'ana a cikin al'umma da kuma san haɗin kan Afirka da bada gudunmawa a fannin ci gaban matasa a fadin duniya sharadi na gaba kuma da ake so wanda zai nemi cin gajiyar wannan shiri shine fannoni ake bukata na farko shine design and creativity wato fannin masu kirkire-kirkire na biyu kuma communication wato masu sadarwa sai kuma na uku shine fannin information technology wato fannin fasahar zamani ta ilimin kwamfuta na hudu shine fannin rubuce-rubuce sai kuma community management wato sai kuma jagorantar shirye-shirye wato program coordination to abinda ake bukata kenan to idan mutum yana so ya cike wannan zai shafin su na yanar gizo
Hakan za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na internet ƙarƙashin shirin kallabi. Kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi, wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita. Daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban. A yau Dr. Amina ta yi bayani akan yadda gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka ke amfana da aikin da take yi. Waka aka ce a baki me ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako.
Gaskiya a tunani na ko kuma a dan abin dan da zan ce aikin da nayi kwana a cikin Najeriya nan na lura cewa gwamnati ba ta iya ita kadai ba. Ko abu ma gwamnati ma wani lokaci kin ga ba ma kudin da ake kaman saki na lafiya ba da yawa. Na biyu kuma su ma ma'aikatan asibitin ba wani biyan su ake yi sosai ba. To ba su da wannan san su yi abin da yafi aikin su, saboda shi aikin lafiya sai ka za a dame ka da daddare, za a dinga kiranka akan abin da kake ganin ma ai wannan ba a biya ni ba. Sannan kuma su duk yawanci idan an ce kawai gwamnati za a tsaya ana expecting cewa gwamnati ta canza abubuwa ba zai yiwu ba. To su wa'annan kungiyoyin tun da fara aiki da su sai naga cewa idan kana so kaga aiki ya tafi daidai, kuma kana so kaga cewa yau kai aiki kaga ma an kama kai samu bambanci kai aikin ka ya jawo wani zan ce samun ci gaba, sai ka ji dadi. To a koyaushe zaki ga cewa su in suka kawo kudaden su suna da abin da suke so a yi da kudin, kuma idan ba wai su za su ce gashi ba za su ce a zauna da gwamnati, a zauna kuma da yan cikin zance karkara a ga menene damuwansu. Aikin ba wai ana yin shi bane da ka kawai, za a zauna shi sa muke yawan tafiya a cikin karkara a ce to a zauna da su a yi magana menene damuwa, a zauna da gwamnati a ga cewa menene matsalolin, ina ne akwai gap da ya kamata a cika. To sai a fito da zance plan ko concept ko wani abu da za a ce gashi shi za a yi. To kuma su kuma yadda suke aikin su zai zama kowane wata dole ko me kake yi sai an tabbatar yayi daidai, sai an tabbatar cewa abin nan da kace fa zaka yi shi kuma ka yi shi, in ba kai ba zaka bada dalili me yasa bai faru ba. Kowane kwata zance kwata hudu kenan a wata a cikin shekara ba, sai an zauna an kawo takardu ka rubuta report ka nuna har da hotuna cewa me kai da yayi daidai da abin da aka ce ayi, sai an je akwai ma yanda ma sai an rubuta lambobin waɗanda kai magana da ya kamata ka rubuta su, saboda in za a je a koma a tabbatar cewa abin nan da kake kai yayi daidai. Sannan kuma su suna idan aka yi aikin asibiti aka gyara, tunda yawanci aikin dai a tabbata yayi kin ga dai inda ake samun lafiyar asibiti ne. To mu aikin mu yawanci akwai kananan asibitoci wannan primary health care wato kenan kaso muka fi ba da karfi, saboda nan ne mata da yara nan ne ake fara zuwa da irin wa'annan da kuma
gundumomi kenan.
Gundumomi yawa, gunduma haka nan, kowane gunduma na da asibiti na wanda kowa yake zuwa a nan primary. To anan muke aiki yawanci, sannan kuma za mu taimaka musu abubuwa da yawa, magunguna kin ana iya ba da magunguna, ana horan likitoci da nurse da duk wanda suke aiki a wurin, hatta irin community health workers din duk ana horan su. Sai ki ga wasu sun gama makaranta shekara kusan 10 ba su taba yin karin ilimi ba. To kin ga suna yin abin da ake yi dada. To sai mun zo ne sai mu ba su wannan ilimin, mu ce ga fa abin da ake yi sabo ga karin ilimi, kuma a dadi a saisa ba a cikin wani fada ba ko wani wahala. In kuma suka kin ga irin wannan ma sai su dinga gaya mana abubuwan da ba su iya gaya wa gwamnati ba, cewa ai ga abin dalilin da ya sa ba mu haka ko dalilin da ya sa mu yi haka. Sannan in muka yi wannan horon, muna iya koma ko kusan wata ko kwata-kwata muna duba mu ji ko to komai ya yi daidai, me kuma wani taimako kuma kuke so. To da wannan sannan kuma wani lokaci har da ma fannin ma cewa duk abin da aka yi a mu yawanci ba a cika rubuta ba, a yi report ko a yi irin a ɗauki zance lambobin mutanen da aka gani me matsala, saboda da wannan lambobin na data wato shi ake kokarin in aka je ma gwamnati za a ce to ga fa wannan asibitin gundumar fa ga matsalan su fa, mata na yawan mutuwa ko kuma yawanci akan zo da malaria, to ya kamata a kai maganin malaria wurin nan, ya kamata a samu likitan da zai iya kula da yara ko kuma ita nurse da za ta iya kula da yara. To dai irin wannan aikin muke wanda daga duka muna kallon aikin gabaki daya, har da daga planning din wato a san me za a yi kenan tare da su 'yan gwamnati, tare da su 'yan karkara, har zuwa kan ma fadakarwa da muna yawan fadakarwa kamar wannan kamar yanzu yadda aka kawo wannan rigakafin nan na kansa wato na cervix wato bakin mahaifa, shi ma an kawo shi kuma ba a zauna an gaya wa mutane ba, zan ce amfanin shi sosai su aikin mu shine mu ma mu je mu gano sannan mu zo mu dinga fada wa mutane ga amfanin shi fa ga abin da yasa ya kamata a dinga yin shi ga yara da ya kamata a ba wa su shi dai wato wannan aikin ya kunshi komai da komai ne da aikin na asibiti ne da kuma na karkara ne da aiki masu na ƴan gwamnati masu ma ba da shawara zan ce masu ba wa gwamnati shawara so kin ga muna aiki da commissiononi sosai na lafiya muna aiki da commissiononi na mata to women affairs kenan da kuma na yara so abun ya kunshi abuwa da yawa kuma gaskiya wannan aikin yana da amfani sosai su wa'annan ungiyoyi yadda na faɗa cewa idan aka kawo abun su dole ne kai aiki dole kuma ka nuna yayi kuma dole ku zauna da gwamnati kai ne ma zaka dinga tusa aka ce kai mi wannan fa ya kamata mi su so, suma
sai an zauna da gwamnati
sai an zauna ai ba zai yiwu ba ma a ce zaka shigo gunduma ko zaka shigo wani state ai dole ka zauna kai aiki kai magana da gwamnati su so, kafin ma a yadda ma ka zo sai an zauna an ce to shi kun yadda cewa wannan abun matsala ne ko kuma su su ci ai ga abin da mu muke so tukuna so gaskiya yanzu aikin ya ci gaba sosai ba wai za a kawo ne kai a gefa muku ba a zauna da ai kowa ya san abin da yake so
ashe kuma ƙarya ake kenan da ake cewa kungiyoyin nan masu shigowa daga kasashen waje suna zuwa ne domin su kayyade mana yawan iyali ana ta ma mutane ƙarerai cewa wani kuɗi yake kasu wannan ƙasa
to gaskiya ni dai yadda nace na aiki da su kusan shekara wajen 17 amma basu taba nuna mana cewa dole ne ayi kaza ba suna fadan cewa ga fa abin da su suke ganin cewa matsalolin mu ma yana saboda su sun ci gaba sun fi mu ci gaba to su kuma ga abubuwan da su suke yi na ci gaba sai su ce to ku duba ku gani wannan ma zai yi muku to abin da nake jin dadi da aiki da su so sun san cewa akwai abin da kira context wato abin da baya yiwuwa a wani wuri ai aikin nan fa aikin da zamu yi a kudu da wanda bai ke bar ma da yanda za a yi a arewa a aikin nan da nake na manta ban gaya miki ba yanzu ma ba Najeriya kadai nake zan ce kulawa da ba ko kuma in bada shugabanci ba kinga ina shugabancin Burkina Faso wato shi ma wani kasa a nan West Africa ina shugabancin Niger shi sa na je Niger kwanan nan ina shugabancin kuma Democratic Republic of Congo wato duka su banda kuma Najeriya to abin da zamu yi a Najeriya daban ne da abin da ƴan Burkina za su so saboda abin da su yadda al'amarin rayuwar su yake daban ne kila da namu to akwai yadda muke mu kungiyoyin nan za su zo ne su fito ga fa matsala to a ce kaman mata na mutuwa da kaman irin wannan yankin gini din nan bayan haihuwa kowa ya san wannan matsala ne to me kuke ganin za a yi a rage wannan matsala ko kuma kaman yanda wannan yanzu ciwon covid ya zo an san cewa shi covid ai idan ma ka kama shi su ma za su kama to ni a gani na ba wai suna yi bane dan wani abu saboda su suna ganin ma idan mu ma muka samu matsala su ma za su samu ne
To madalla a gaida doctor nan kuma zamu sallama da bakuwar tamu Dr. Amina Aminu Durayi sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wata kallabin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi babbar jami'ar kungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau ƴan gwaggwarmaya Hajiya Maimunatu Hayatu Din da kuma Hajiya Salma Umar sai kuma wakiliyar mu Madina Dauda a binin tarayya Abuja da abokan aiki Hawwa Sharif da Aisha Mu'azu a nan binin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni Alheri ke cewa Ala tabbatar mana da alherin sa. Ya salamu ku. Hayya hayya ya salamu ku. Yin mata na zama kallaki tsakanin rauna sanuniyar mata. To masu sauraro duka a nan ne zamu nadi taburman shirin namu na yinin yau. Sai kasance da mu zuwa gobe da safe da misalin karfe 6:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi domin sauraron wasu abokan aikin da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shiri da Fiona wa Mai Nandubi da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu Miss Helen ni Aisha Mu'azu take cewa ku kwana lafiya asuba da kai